This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alul da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Ibrahim Kalma sai Garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin gabatar da shirin a wannan hantsi.
Yace akwai takardar kotun da ke nuna cewa kar a cire Adamu Usman, kuma shi Adamu Usman din ne yace majalisar kar ta zauna jami'an tsaro su kula.
Kwamishinan ƴan sandan jihar Niger kenan ke fadin haka. Rikicin shugabancin majalisar dokokin jihar Niger ake magana akai, kuma muna da rahoto. Ibrahim Alfa Amin na tafi da shirin Ciki da Gaskiya, sannan mu kawo muku sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a wannan mako. Daga bisani ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Laraba ma kasar Nepal ta fuskanci hucin girgizar kasa yayin da ƴan agaji ke kokarin rarraba kayan bukata bayan girgizar kasa mai karfin 7.3 a ma'auni wadda ta auku ƴan makonni bayan wata girgizar kasar ta hallaka mutane sama da 8,000 a kasar. Ma'aikatar cikin gida ta kasar ta ce an tabbatar da mutuwar mutane 65 a girgizar kasar da ta faru jiya Talata, sannan mutane 2,000 sun samu raunuka. Ana ma kyautata zaton wannan adadin zai karu yayin da hukumomi ke ƙara kaiwa wuraren da ke can lunguna. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta bayyana cewa an sami hucin girgizar ƙasa har sau 20 tun bayan da ta auku a jiya Talatar. Igiyoyin girgizar ƙasa sun kai har India, a inda mutane 4 suka mutu da kuma Tibet inda mutum guda ya mutu.
Hukumar leƙin asirin Koriya ta Kudu ta ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sa an kashe ministan tsaron ƙasar saboda ya yi bacci a wurin wani sha'ani na harkar soji. Kamfanin jillancin labaran Koriya ta Kudu ta Yonhap ya ruwaito wani jami'in hukumar leƙin asiri yana cewa Han Yong-chol, wadda sunan mukaminsa a hukumance shi ne ministan dakarun jama'a, an harbe shi har lahira da wata bindigar harbo jiragen sama. Mataimakin hukumar leƙin asirin Koriya ta Kudu Ki Bom ya gaya ma wani kwamitin majalisar dokokin ƙasar cewa ɗaruruwan jami'an gwamnati ne suka kalli kisan Hyun, wadda aka yi ranar 30 ga watan Afrilu. Kafar labaran ta Yonhap ta ce Mr. Kim ya yi imanin cewa Mr. Hyun, wadda bai ma kai shekara guda ba da naɗa shi kan wannan mukami, ya yi barci ne saboda raini da nuna bijirewa. An kuma bayyana cewa ya sha jayayya da Mr. Kim a lokutan baya. A Koriya ta Arewa, ministan tsaro na kula ne kawai da abubuwa da aka tsara da kuma tattaunawa da takwarorin aikinsa na ƙasashen ƙetare. Wani kwamitin tsaron ƙasa mai ɗimbin iko da kuma kwamitin soja na jam'iyyar ƙasar suke tsara harkokin tsaro.
To, karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Magajin garin birnin Philadelphia na arewa maso gabashin Amurka, Mr. Michael Nutter, ya ce mutane 5 sun halaka bayan da wani jirgin ƙasa na fasinja ya faɗi a wajen birnin da daren jiya Talata. Hukumomin agajin gaggawa da dama sun kai ɗauki bayan da jirgin na kamfanin Amtrak mai ɗauki da mutane aƙalla 243, ciki har da ma'aikatan jirgin, ya goce daga kan hanyar dogo a kan hanyarsa ta zuwa birnin New York daga Washington DC. Mr. Nutter ya ce taragogi 6 da kan jirgin ne suka goce, wanda ya ce al'amari ne mummuna. ‘Yan kwana-kwana da ‘yan sanda sama da 200 ne dai suka fantsama a wurin da jirgin ya faɗi mai cike da duhu, suna ta haskaka tociloli suna neman fasinjojin da suka makale cikin baraguzan. Hotunan talabijin sun nuna wasu fasinjoji da dama sun yi jina-jina, wasu kuma kimanin 6 sun samu munanan raunuka. Tuni dai kamfanin sufurin jirgin ƙasa na Amtrak, wanda gwamnati ke ɗaukar nauyinsa, ya dakatar da zirga-zirga tsakanin Washington da New York.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce da shi da shugaban Rasha Vladimir Putin sun yi abin da ya kira sahihiyar tattaunawa kan kasar Ukraine da kuma Syria da kuma Iran a jiya Talata. Ya kara da cewa ci gaba da tuntuba tsakanin su na da muhimmanci. Da yake jawabi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwar zaune ganga da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov a birnin shakatawa nan na Sochi da ke Rasha, babban jami'in na diplomasiyar Amurka ya ce wannan tattaunawa ta zo ne a tsakiyar mawuyacin lokaci. Kafin su kebe da Mr. Putin sai da Kerry ya gana da Lavrov na tsawon sa'o'i huɗu. Ina mai godiya ga shugaba Vladimir Putin saboda dimbin lokaci da ya ware ma wannan tattaunawa ta yau, inji Kerry. Ya kara da cewa babu kamar tattaunawa kai tsaye da masu ruwa da tsaki idan ana kokarin warware al'amari mai sarkakiya ta fuskar al'ada da siyasa. Wannan ziyara ta Kerry ta zo ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Amurka da Rasha ta yi raunin da bata taba yi ba tun bayan yakin cacar baki. Sanadiyar ta kaddama kan Ukraine da Syria, kuma ga dukkan alamu an tsara wannan ziyara ce domin a raya tuntuba tsakanin kasashen biyu. Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Madalla har yanzu dai tsugunne bata kare ba dangane da rikicin da ake kan shugabancin majalisar dokokin jihar Niger, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mustafa Nasir Batsari ya aika mana.
A yanzu haka dai rikicin shugabanci a majalisar dokokin jihar Niger na ci gaba da ƙara zafafa biyo bayan tsige shugabannin majalisar da mambobin majalisar suka yi a makon jiya. Tun a makon jiya ne dai ƴan sanda suka rufe majalisar bayan da suka fatattaki sabbin shugabannin majalisar da barkonon tsohuwa a lokacin da suka zo gudanar da wani zama. A jiya Talata ne dai sabon kakakin majalisar Honorable Isa Kawu ya kira taron manema labarai, inda ya kira ga ƴan sandan da su bar masu harabar majalisar. Sannan ya ja kunnen tsohon kakakin majalisar da ya daina ayyana kansa a matsayin kakakin majalisar.
Muna kira ga kwamishinan ƴan sanda na jihar Neja da ya janye ƴan sanda da ya tura suka hana ƴan majalisar shiga cikin majalisa sai aikinsu. Magana na biyu shine shi tsohon kakakin majalisa, muna da labari cewa yana magana kaman shi ne har yanzu shugaban majalisa. To muna ja mishi kunne ya bar wannan. Membobi 20 daga cikin 25 sun yadda su tsige shi, kuma sun tsige shi kuma ya tsiwu.
Bayan haka ne dai na kira kwamishinan ƴan sandan jihar Niger Mr. Olusola Amore, inda ya ce suna majalisar ne bisa umarnin kotu. Ya ce akwai takardar kotun da ke nuna cewa kar a cire Adamu Usman, kuma shi Adamu Usman ɗin ne ya ce majalisar kar ta zauna jami'an tsaro su kula. To na tuntuɓi Honorable Adamu Usman ɗin dai ta wayar salula domin jin matsayinsa akan wannan badakala, inda ya jaddada matsayinsa na cewa har yau shi ne kakakin majalisar.
A yadda suke zuwa a gaban doka, ni ne shugaban majalisar jihar Niger. Har yanzu Adamu Usman ni ne shugaban majalisar jihar Niger. Wannan umarnin da kuma kotu ta bayar an ba su takarda kafin a fara zama, kuma wanda ya kawo takarda din zuwa majalisa a ran nan kotu, wanda wato masoja na kotu ya tabbatar cewa ya kawo an ba su kuma an karanta.
Wato har yanzu dai kana nan kan bakanka, baka yadda da cire wanda suka yi maka ba?
Ni ban yadda da cire wannan, ai ban zai yi wani yadda da shi ba, tun daga kotu ta riga ta bani oda cewa ba ni ne shugaban majalisa.
A yanzu haka dai lokaci ne zai nuna yadda wannan dambarwa za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya.
Sannan aka ce siyasa za ta zo, su ko su tanho a ɗana su, wai an haɗa adilai ne su ba a san azaba.
To Mustapha, kada kai nisa, kana nan tafi da sharhin jaridun arewacin Najeriya. Ibrahim Alfahmed yana tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Kamin nan sai a shakata da mawaka daga Habasha. Madalla yanzu karfe 3 da kusan minti 12 sashin Hausa na Muryar Amurka kuke saro ga Ibrahim Alfa Ahmed da Maimata shirin ciki da gaskiya.
Ba hurmin wannan hukuma bace ta yi musayar kudi, ba hurmin wannan hukuma bace ta kula ko ya zama za ta sa hannu akan kudin da za su shiga asusun Najeriya.
To idan aka zarge ka ka kashe mutane 50,000 sai aka zo aka gane a 10,000 ka kashe za a fasa maka hukuncin kisa. Saboda kuma magana ce ta hankali din rayuwa kamata a gane ba fa ko na dan Najeriya ne mahaukaci ba.
Kuma hanya ta zamba akan harkar wannan mai ya taso ne tun lokacin da aka jito da wadansu hukumomi na gaira ba dalili da kuma mutane suna gani suka gagari tsawatawa yadda ba za a yi shi a kowace ƙasar duniya da mutane suke da nutsuwa suka san hakokinsu ba.
Waɗannan abubuwa suke faruwa ko a yadda ko ba a yadda ba, inda na san zan mutu, inda na san za a yi tashin kiyama, na san za a yi sabi, wallahi na san ƙarshen su ya zo.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu ci gaba ne da kawo muku shirin da muka yi kan ɓacewar kuɗaɗen man fetur da mai martaba Sunusi Lamiɗa Sunusi ya bankaɗo lokacin yana riƙe da mukamin gwamnan babban bankin Najeriya, wanda kuma akan batun aka cire shi daga kan mukaminsa aka riƙa yi masa bita da ƙulli. A yanzu dai bankin duniya da ma sauran jama'a suna cewar tilas shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da cikakken bincike kan kamfanin na NNPC da hawarsa kan mulki. Wannan shiri da za ku ji a yau mun fara gabatar da shi a ranar 27 ga watan Janairu na shekarar 2014. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku. A makon jiya mun yi muku shimfiɗa dangane da dambarwar wasu kuɗaɗen da watakila yawansu ya kai dala miliyan 49,000 waɗanda aka ce kamfanin man Najeriya NNPC bai sa a cika asusun gwamnati a babban bankin Najeriya ba. Gwamnan babban bankin Sanusi Lamiɗa Sunusi shi ne ya fara fallasa wannan abu, ko da yake daga bisani ya zo ya ce sun sake bin diddigi kuɗin bai kai haka ba. Shugaban rundunar adalci Abdulkarim Dayabu ya ce ai ba bambanci ko dala miliyan 100,000 ne ko kuma ma naira 1 ne ta kuɗin.
To idan aka zarge ka ka kashe mutane 50,000 sai aka zo aka gane a 10,000 ka kashe za a fasa maka hukuncin kisa saboda ƙarancin abin. Kuma idan da ka faɗa wannan takardar ne fa aka gaggauta aka fara shigo da wayansu fa kafin yi takardar kuma akwai wancan jibin. Saboda kuma magana ce ta hankali din rayuwa kamata a gane ba fa ko na dan Najeriya ne mahaukaci ba. Ni ba mahaukaci bane, ina da hankali kuma ina da ilimi da dinawa kuma na ci kuɗin harkokin tattalin arziki tun na yi president na Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture. Duk duniya ta sani kuma yau gamawa ta da wannan mukami na president yau shekara 30. To ikasance a ce iri-iri na ba za mu gane irin wannan sirrin ba. Ai ganganci ne an ɗauki babu mu san abin da muke ba. Saboda haka nake ganin cewa wannan wani ƙalubale ne ga duk wani wanda ke kishin Najeriya da wanda suke da a wasu ɗan adawa ne sa su karɓi mulkin nan su ga mu ga cewa wannan wasiƙa ta Obasanjo musamman da iyo ne ya ambaci wannan abin da ya tabbatar da shi gaskiya ne. Wannan irin reaction mutane za su yi don saboda duk wanda aka samu da irin wannan kuma iyo nan ka tobara ya manta da kimar da Allah ya yi wa wannan gwamna na babban banki wannan tun da aka fara Najeriya 1914 zuwa yanzu ba a taba samun gwamnatin babban banki a ƙasar nan wanda Allah ya yi masa nasibi yake da nasara irin wannan na yanzu sun zulami da sun su ba tunda duk duniya duk wasu manyan kasashe na duniya sun karrama shi sun jijjiga shi sun nuna masa ba taba samun ma ƙwararre a Afirka ko kuma sa ne ba suna a duniya ma irin sa ba to irin wannan kuma ka zo ka ce kai shine abin kyama a gurin kai abin kora a gurin ka
wata hanyar da ake bi wajen satar kudaden mai a kamfanin na NNPC ita ce yadda ake lissafin kudin a nairanci tunda da dalar Amurka ake sai da man to amma wajen kudin musanya kamar yadda kwamitin Nuhu Ribadu ya gano sai a ce an canja akan ga misali kowace dala akan naira 150 yayin da a kasuwa ana canjawa kan naira 160 ga misali a irin wannan halin wani mutum ya ci riban naira 10 kan kowace dala 1 kenan kuma idan an lissafa a miliyoyin daloli kudin da aka satar ya shiga misali Malam Ahmed Yarima Misau yace ai tun da farkon fari ma ba hurumin kamfanin NNPC ne canja kudade ba
ba hurumin hukumar man fetur ta Najeriya bane ta yi musayar kudi kamar dala ko pound ko kuma euro kudaden kasashen waje da aka saida man fetur din Najeriya sa'annan a canzo shi zuwa naira a kasuwar bayan faji ko wata hanya ta daban a kawo wa babban bankin tarayyar Najeriya Central Bank ba hurumin wannan hukuma bace ta yi musayar kudi ba hurumin wannan hukuma bace ta kula ko ya zama tuki za ta sa hannu akan kudin da za su shiga asusun Najeriya harka ce ta Central Bank da in adalci ake so in gaskiya ake so idan aka sai da wata albarka ta kasa a waje to kamata ya shigo asusun gwamnati tarayyar Najeriya a Central Bank ita kuma daga nan ta sarrafa kudaden amma an dade ana zamba cikin dabaru daban-daban ana kokari ne a kullum a kirkiro da waɗansu hanyoyin da wasu za su azurta shi yasa za ka ga waɗansu a cikin wannan ƙasa a kullum sun kasance dillalan musayar kuɗaɗe tsakanin shi wannan hukumar sarrafa man fetur da kuma Central Bank babban bankin tarayyar Najeriya
Malam Ahmed Rima yace irin wannan sace-sacen kuɗaɗen man da ake a Najeriya yana da tushe a wasu abubuwa na rashin adalci da aka yi a Najeriya to amma kuma aka rasa waɗanda za su fito su ce uffan
kuma hanya ta zamba akan harkar wannan mai ya taso ne tun lokacin da aka girkiro da waɗansu hukumomi na gaira ba dalili kuma mutane suna gani suka gagari tsawatawa yadda ba za a yi shi a kowace ƙasar duniya da mutane suke da nutsuwa suka san hakokinsu ba na farko shine akwai ma'aikata guda wacce aka kafa ta musamman domin satar dukiyar wannan ƙasa menene ita an yi ta mai yiwuwa da niyyar a kawo ƙarshen ƴan tawaye a yankin Niger Delta ita ce ma'aikatar Niger Delta a wace ƙasa ce a duniya za a duba wata ƙabilar ko wani jinsi ko wani lardi a ce wannan ma'aikatar kula da lardi kaza ko kuma ma'aikatar kula da jinsi kaza ko ma'aikatar kula da ƙabila kaza akwai OMPEDEC an yi ta akwai kuma hukumar yankin ko rayin yankin Niger Delta da aka yi ta duk waɗannan hukumomi idan ka tada kasafin da suke samu a shekara ya fi na illahirin abin da ake samu a cikin jihohi ko lardunan guda biyu a arewacin Najeriya ya fi abin da shiya na arewa maso gabas da arewa maso yamma suke samu in ka tara abin da waɗannan hukumomi guda biyu ma'aikatar kula da yankin Niger Delta ma'aikatar kula da ayyuka na raya yankin Niger Delta suke samu ya fi waɗannan jihohi kamar guda 12 a arewacin Najeriya kar amince kuma akwai kuɗi ko rara ta musamman da ake ba su daga man da ake saidawa a kullum sa'annan akwai kuma gasar da ake musu hanyoyi daban-daban amma sauran yankunan wannan kasa ba su samu to ummul aba'isar cutar da wannan kasa ya taso da lokacin da aka kirkiro da wannan ma'aikata
to a yanzu dai in banda wasu gwamnonin da suke karkashin jagorancin bangaren Rotimi Amechi na jihar Rivers babu wani da ke maganar waɗannan kuɗaɗen ma'ana maganar dai tana shirin mutuwa kamar yadda sauran bututuwan kuɗaɗen jama'a da ake sacewa a Najeriya suke mutuwa haka kwatsam Abdulkarim Dayabu yace a wannan karan wannan maganar fa ba za ta tafi ko ina ba
ina gaya maka kamar yadda Allah ya bayyana shi kamar yadda sha faɗa cewa komai lalacewa duniya ba arsana Allah kamar yadda tarihi ban mana cewa a da can baya an yi mulkin turawa na Ingila da ake kira mulkin mallaka an yi mulkin sarakuna da suke tirsasawa talaka izama dabba ko ƙasar da ake takawa ta kishi amma aka waye gari talakawa irin da wanda suke ansa sunan talauci da kuma jahilai irin da wanda suke ansa sunan jahilci sai ka tana jahili dubu baka samu guda 10 wanda irin rubuta maka sunansa da ajabawan lata da boko amma aka waye gari suka zo suka hada kansu suka mara baya da masu dan ido aka zo aka galabaita tura wannan sai da aka gajiyar da su aka kore su suka baka sani suka ce ga yanci kuna sarakunan suke mallake da kasa da ba da izinin gininta da kotu da alƙalin ɗan sanda da karɓar haraji da jangali aka zo aka sullage shi gaba ɗaya dawo ba komai a hannunsa yau kowanne ba sarki a ko ina a Najeriya ƙarshen ƴan talakawa suke saboda haka wannan tarihi ne wanda zai maimaita kansa a duk lokacin da Allah ya kaddara lokacin yayi magana ce ta lokaci amma abin da nake so mu gane waɗannan abubuwa suke faruwa ko a yadda ko ba a yadda ba inda na san zan mutu inda na san za a yi tashin kiyama na san za a hisabi wallahi na san ƙarshen su yazo tunda duk abin da yayi tsanani to maganin sa ne eh yazo fa inna ma al yusri yusra inna ma al usri yusra din ganga tafiya zaki to fashewa za ta yi saboda haka magana ce ne in ma wanda suka yi abun a baya suna ganin sun tsira to su san ba su tsira ba
shiri na biyu da muka gabatar muku tun ranar 27 ga watan Janairu na shekarar 2014 kenan game da takaddama kan dubban miliyoyin kudaden da aka rasa cewar sama suka yi ko ƙasa a kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC yanzu dai wannan batu ya sake komowa a makon gobe za mu ji bayani na uku da muka yi kan wannan batu lokacin da ya fara fitowar
madalla shin yaya Idris Debi ya ga mahukuntan Najeriya inda Abubakar Shekau yake ne a ziyarar da ya kai Najeriya ranar Litinin ga Mustafa Nasir ba tsari da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a makon nan.
Batun ziyarar shugaban kasar Chadi a Najeriya Idris Debi Itino ita ce ta dauki hankalin akasarin jaridun arewacin Najeriya a wannan mako. Jaridar People's Daily da shine ma ta yi daya daga cikin manyan labaranta inda ta ce shugaban kasar Chadi Idris Debi ya yi amai ya lashi domin kuwa ya ce a yanzu bai san inda shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau yake ba. A baya dai an taba ruwaito shugaban kasar Chadin yana cewa ya san inda Abubakar Shekau yake, inji wannan jarida. Har ila yau akan ziyarar ta shugaban kasar Chadin jaridar Daily Trust ta yi babban labarinta. Jaridar ta Daily Trust din dai bayan ta ambato shugaban Chadin Idris Debi yana bayyana dalilin da yasa suka kasa kama Abubakar Shekau. A ɗaya gefen ta ba da labarin yadda wakilin gidan rediyon DW da ke ƙasar Jamus, Malam Ubala Musa, ya gamu da hushin shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan saboda wata tambaya da yi wa shugaban ƙasar Chadin Mr. Idris Debi. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne akan yadda al'ummar birnin Sokoto suke fama da matsalar ƙarancin ruwan sha. Jaridar dai ta ce binciken da ta gudanar ya nuna cewa mazauna birnin Shehun fadar gwamnatin jihar Sokoto na fita tunda misalin ƙarfe 12 na dare ya zuwa ƙarfe 4 na asuba domin neman ruwan sha da na gudanar da al'amuran yau da kullum, al'amarin da ya jefa mazauna Sokoton cikin halin damuwa. A can cikin jaridar Leadership kuwa ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne game da gwamna Mu'azu Babangida Aliyu na jihar Niger, inda ta ruwaito shi yana kira ga jam'iyyar APC da kar ta yi masa bita da kulli idan ta karɓi mulkin jihar. Jaridar dai ta ambato gwamna Babangida Aliyu yana cewa ba ni tsammanin gwamnatin da za ta gaje ni ta zama abokiyar gaba, kuma ina kyautata zaton gwamnatin mai zuwa za ta ci gaba da manyan ayyukan da muka faru domin kammala su. A ƙarshe dai da jaridar ta Leadership za mu kammala da kuma ɗaya daga cikin labaranta mai nuna cewa gwamna Abdul Fattah na jihar Kwara ya sauke kwamishinoninsa da ma sauran masu ba shi shawara daga kan mukamansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Ai magana shi babban rediyo matankari a jihar Sibin Najeriya. wai Amerika ina so in bayyana ra'ayina dangane da wannan magana da General Muhammadu Buhari ya yi ta tsaya akan doka da ka'ida gaba-dai-gaba-dai General. Allah shi taimake ka akan wannan niyya da kudur da yake. Dama idan shugabanni sun tsaya akan ka'ida to talaka ba mu yake ta ka'ida din nan dan kaza. Saboda Allah shi taimake ka. Na tabbatar maka da wannan kuduri naka. Da wannan ra'ayi zan take ta. Na gode mai magana da kurfawar radio Matankari a jihar Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum da lafiya.
Assalamu alaikum. Ni ne Usman mai caji Hansa Karshen Olodo Ogun State Najeriya. Gaisuwa zuwa ga masu gabatar da wannan shiri tare da fatan alheri gare mu baki daya. Ina son in ba da ra'ayina ne akan zancen da General Muhammadu Buhari ya yi na girmama dokokin ƙasa. Hakika wannan abin mun ba da goyon bayan shi yana da kyau. Saboda haka ina kira ga in Allah ya kaddari an kafa waɗannan dokoki kada a kawo bambanci a ce wannan shine talaka shine za a tsare amma shi ma'aikaci ba za a tsaye da shi ba ya bi doka. Ya kamata duk da ma'aikaci ya bi doka saboda in shi ma'aikaci ne waɗanda sun ka tsaye da shi ma'aikata ne sannan babban ma'aikaci ne shine shugaban ƙasa ya ba da umarnin a bi waɗannan dokoki. Dan idan mutum ya leƙa ƙasashen waje misali kamar Benin, Togo, Ghana mutum zai ga cewa hakika ana girmama dokoki. Wannan shine ra'ayina. Assalamu alaikum.
Masu sauraro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Yau Laraba ma kasar Nepal ta fuskanci hucin girgizar ƙasa yayin da 'yan agaji ke kokarin rarraba kayan bukata bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'auni wadda ta auku 'yan makonni bayan wata girgizar ƙasar ta halaka mutane sama da 8,000 a ƙasar. Ana kokarin aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta jinkai ta kwanaki 5 a Yemen don baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya damar kai kayan abinci da na agaji da ake bukata a ƙasar ma farar hula da suka galabaita. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce da shi da shugaban Rasha Vladimir Putin sun yi abin da ya kira sahihiyar tattaunawa kan Ukraine da Syria da kuma Iran a jiya Talata. Ya kara da cewa ci gaba da tuntuɓa tsakaninsu na da matuƙar muhimmanci. Magajin garin birnin Philadelphia na arewa maso gabashin Amurka, Mr. Michael Luta, ya ce mutane 5 sun halaka bayan da wani jirgin ƙasa na fasinja ya faɗi a wajen birnin da daren jiya Talata.
Ta gaishe ka da haka ko Allah ya kawo mu ƙarshen shirin hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye. Kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta garago na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da Kiba Hiro Dido ne da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Charles Hall da ya rika masa. A nan ne sahabu Imam Ali zan da ka tayin sallama da ku. Ku zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.